الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا الشرين دهدو قواتن جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا مكزوى مدينة دبوت أيار داريه دا 40 بيار wanda ce daidai da 9 ga watan 12 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yarda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar Malam Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 20 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta wata magana mai tsadar gaske ta Malam Abu Layyib As-Samarqandi Al-Faqih inda yake cewa koda Allah madaukakin sarki bai faɗa alfarmar iyaye ba cikin Al-Qur'ani koda Allah madaukakin sarki bai yi wasiya ba da cewa a kyautata wa iyaye to da ya ishi mai hankali ma zai iya gane cewa lalle iyaye suna da alfarma kuma alfarmar su wajibi ne a kiyaye ta kuma wajibi ne ga mai hankali ya san haka kuma yayi kokarin ba da wannan haƙƙi na iyaye to ballantana kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci haƙoƙi yayi bayani game da wasiya da yayi game da iyaye a cikin dukkanin littafai At-Taura Injila Zabura har da Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki a cikin dukkanin littafai yayi umarni sannan yayi wahayi zuwa ga dukkanin annabawa yayi wasiya gare su bi hurmatul walidain da alfarmar uwa da uba da kuma sanin haƙoƙin su balma Allah ta'ala ya sanya yardar su cikin yardarsa kamar yanda ya sanya fushin sa cikin fushin su sannan mun karanta wasu baitoci na Abi Bakar Ad-Dardushi rahimahullahu ta'ala game da ainihin wato biyayya ga iyaye to bayan nan mun karanta gabar da malam yake cewa biyayya ga iyaye maratib ne mataki mataki ne ya bamu misali akan haka sannan mun shiga masail da kuma hukunce-hukunce da fatawoyin malamai game da biyayya ga iyaye mun fara da mas'ala ta farko al-muta'alliqatu bil isti'zan mas'ala ta farko wanda take da alaka da neman izini da sahalewar iyaye idan mutun yana so zai yi wani al'amari cikin al'amura to sai malai yake ce mana menene yake wajaba cikin al'amura da kafin da yayi sai ya nemi izinin mahaifansa to malai yake cewa ko da yake ababil ladabi da cikar biyayya ga iyaye shine neman izinin su a cikin dukkanin sabgoginka cikin dukkanin al'amuranka in kai haka ka kyauta kuma ya nuna kana da cikakken ladabi kuma ya nuna cewa akwai kamala cikin biyayyarka ga iyayenka musamman kuma yin hakan in yana dadada musu su zamto din motsinka suna so su sani to wannan in hakan zai dadada musu in kai hakan to lalle ka kyauta amma akwai lokacin da sanar da su halin da kake ciki ko gaya musu wani al'amari da kake shirin yi akwai lokacin da yake zama wajibi akwai kuma lokacin da yake zama mustahabi in ka sanar da su ka kyauta in baka sanar da su ba baka saba wa Allah ba su ma kuma baka saba musu ba koda suna ganin an saba musu game da al'amura na wajibi akwai wajibul aini akwai wajibul kifai to wajibul aini ba wajibi bane sai ka nemi izinin iyaye idan zaka yi wajibul aini kamar sallolin farilla guda biyar babu bukatar sai iyaye sun ba da izini haka azumin watan Ramadan aikin haji da umara fitar da zakka tafiya masallaci domin yin sallar jami'i wannan ba wajibi bane sai iyaye sun bada izini. An gane ko? Yawa, sai kuma yake cewa akwai kuma wuraren da neman izinin su yake zama wajibi, musamman idan ya zama al'amarin da mutum zai aikata din akwai barazana ko akwai hadari, akwai ban tsoro wajen yin wannan abun, akwai yiwuwar mutum ya fada cikin wata musiba ko garari wajen yin wannan abun, to wannan wajibi ne ainihin wato da ya nemi izinin iyayensa duk sanda abin da yake so zai yi din ya zamto akwai dan haufi a ciki, akwai tsoro, akwai kuma yiwuwar wani abu ya faru gare shi. Sai ya ce daga cikin misalin haka kaman fita zuwa jihadi, lalle duk wanda ya fita zuwa jihadi akwai yiwuwar ya je yayi jihadi ya dawo ba tare da an kwarzane shi ba, ba tare da an yi masa wato wani miki ba, ba tare da kila an kassara wata gaba ta sa ba, kuma yana iya dawowa a haka. Kaman yanda kuma yanayi na jihadi mutum zai iya zuwa ya dawo ba hannu, ya iya dawowa ba kafa, ko ya dawo ba wani sashi cikin sassan jikinsa, yana ma iya mutuwa. To a irin waɗannan al'amura wajibi ne mutum ya nemi izinin iyayensa idan zai aikata irin waɗannan abubuwa. Duk wata tafiya wadda ta neman ilimi ce, ta neman arziki ce, matukar a cikin tafiyar akwai hadarurruka akan hanya, ko kuma abin da za a hau zuwa ga wannan tafiyar yana da hadari, to wajibi ne da ya nemi izinin iyayensa cewa ga tafiyar da zai yi ga kuma irin yanayinta, dan su sani su bashi dama su kuma yi masa addu'a. An fahimta ko? Amma tafiye-tafiyen da galibi an fi sa ran mutum ya je lafiya ya dawo lafiya ba a cika samun matsala ba, musamman tafiye-tafiye a zamanin nuka irin namu ya bambanta da irin da, ko da yake mu ma yanzu a zamanin nukan namu yanzu irin wuraren da ake kidnappers din nan suke da yawa, a wuraren ana yawan yi, to ai kaga nan ma wurare ne waɗanda suke akwai tsoro in mutum zai je irin waɗannan, ko neman ilimi, ko neman arziki, ko wata hidima, ko daurin aure, wajibi ne sanar da ainihin wato iyayensa. To wannan kusan shine abinda muka yi ta tattaunawa. A ƙarshe mallam yake cewa neman izinin iyaye idan mutum zai yi tafiya yana da sharuɗa guda biyu, ko kuma yin tafiya ba tare da izinin iyaye ba akwai sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko ya zamanto ma'amunan, akwai aminci a cikin tafiyar. Wato sharaɗi na biyu ya zamto iyayen nasa a daidai lokacin da yake shirin zai yi wannan tafiya ba su da wata matsananciyar bukata da shi. To in ya cika waɗannan sharuɗan ba sai sun sani ba zai iya zuwa. Shine muka bada misali da mutum ya je wani gari nan kurkusa wanda akan je cikin mintuna ko awa aje a dawo ba ma tare da an san mutum ya yi tafiya ba, to irin wannan zai mutum zai iya zuwa ya je ya dawo. Amma game da abin da ya shafi jihadi wanda shi farilla ce kuma fardu kifaya, wanda in wani ya je yayi kai da baka je ba ya dauke maka, to a irin wannan yanayin tunda zuwa jihadi fardu kifaya, to neman izinin iyaye ga mujahidi wanda zai je jihadi dan ɗaukaka addinin musulunci, ko kuma zai je dan ainihin musuluntar da maguzawa, wanda akan samu wani lokaci ainihin wato a farma masu musuluntar da maguzawa, ko a turo wasu maguzawan su zo su illata su, to a irin wannan wajibi ne da ya nemi izinin iyayensa in musulmi ne. An gane ko? Yawwa, wannan shine mun karanta hadisai guda biyu wanda akan su muka tsaya. Mun karanta hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda wani bayamane yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa jihadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka bar kowa ba a garin ku na Yaman, yace a ya bar iyayensa suna raye, sun baka izini? Yace a, yace to ka koma sai in sun baka izini. In sun baka izini ka fito a tafi jihadi da kai, idan ba su baka izini ba kai musu biyayya. Mun karanta hadisin Zurara ibn Awfa, shi ma wani mutum yazo ya samu Abdullahi dan Abbas, yace nayi wa Allah alƙawari, nayi wa Allah alwashin zan je da ni za a yaki Rumawa, amma kuma babana da babata sun ce su ba zan je ba, sun hana ni. Sai Abdullahi dan Abbas yace ka bi iyayenka, domin Rum ko baka je ba za a samu wanda zai yaki Rum. Na fata an gane. Qala al-muallif rahimahullah hada il idza lam yata'ayyan al jihad, amma a yaushe ne neman izinin iyaye zuwa jihadi ya zama wajibi? A inda zuwa jihadin yake fardu kifaya akan ka, ko baka je ba wasu za su je. amma san da jihadi ya zama fardu ainin akanka ya zama tilas sai ka je wa yusbihu fardu ainin aka wayi gari zuwan ka wajen jihadi ya zama fardu ain farilla ta dole fa idza asbaha al jihadu fardu ainin idan aka wayi gari jihadi ya zama fardu ainin farilla ta dole fa inna listi idana la yajibu to neman izinin iyaye nan ba wajibi bane li'anna furud al a'yan domin dukkanin farillan ainihi farillai waɗanda wani baya iya daukewa wani farillai na tilas la yusta'zanu ahadun fiha babu wanda ake neman izini in za a yi su kaman yanda aka ce in za kai sallah babu kata sai ka nemi izinin su za kai azumi za ka je aikin haji za ka fitar da zakka babu kata sai sun bada izini to haka jihadin da ya zama fardu ainin akanka babu bukatar sai sun bada izini za ka iya tafiya jihadin ka wa yakunu aljihadu fardu ain jihadi yana zama fardu ain idza hadara fi sahatil qital idan mutum har ya wayi gari ya je farfajiyar inda za a yaki mutum yana wurin yakin to anan ya zama fardu ain tunda har ya je to yanzu jihadi ya zama sa fardu ain aw idza dahamal aduwu biladul muslimina ko kuma idan makiya musulunci suka afko kasar musulmi to anan kowa soja ne domin magana ce ta kare kai ku kare kanku ku kare addinin ku tunda kuna zauna a garin ku ko a kasar ku makiyan ku suka kawo muku hari ai ba za ka je sai ka je daga inda aka kawo harin kawai za ku yi kokarin maida martani wajen bada kariya ga kawunan ku da iyalan ku da ainihin wato dukiyoyin ku to kaga nan babu bukatar sai ka garzaya ka je ka nemi izinin mahaifinka ko mahaifiyarka wajen ta baka dama ka je jihadi domin yanzu abin ne yaki ne yazo har gida to lokacin da makiya suka afko garin musulmi aw idza ayyanahu al-imam ko kuma liman ya sa shi cikin lins shugaba ya ayyana shi ya ce wani hadda kai za a je jihadi aw istamfarahu lil-qital ko kuma shugaba ya nemi fitowar sa zuwa jihadi wa idza stumfirtum famfiru to a irin wa'annan yanayiyukan inda ga makiya sun bayyana a garin ku inda shugaba ya ayyana ka yasa ka cikin sojojin da za su je yaki inda shugaba ya nemi hayya alal jihad a fito to anan babu bukatar sai iyaye sun ba da izini sun yadda mutum kawai zai kama hanya ne ya fito qala shaykh bin baz rahimahullah a shaykh al-allama bin baz Allah ya ji kansa da rahama yace jihaduka fi ummika jihadun azimun babban malami bin baz yace jihadin da zakai da gwagwarmayar da zaka yi wajen biyayya ga iyayenka ba karamin jihadi bane kar ka dauki jihadin biyayya ga iyaye karamin jihadi ne bin baz rahimahullah yace jihadi da gwagwarmaya da zaka yi tai wajen farantawa mahaifiyarka wajen kyautata mata da yi mata biyayya ba kankanin jihadi bane jihadun azimun ilzam ummaka bin baz rahimahullah yace kallazumci hidimtawa mahaifiyarka wa ahsin ilaiha kai jimanci kyautata mata illa idza amaraka waliyul amri bil jihad sai a inda shugaba ya umarce ka da ka fita jihadi fa badir to anan sai kai gaggawar amsa kiran shugaba ka tafi jihadi ba tare da neman izinin iyayenka ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza stumfirtum famfiru idan aka ce ku fito jihadi ku fito an fahimta ko to saboda wannan hadisin shugaba ya ce a kirawo duk wanda yake dan shekara kaza ana kiran sai ya fito jihadi ba sai an ayyana sunanka ba an ce da wani tunda shugaba ya ayyana irin wa'anda ake so su fito ga makiya sun kawo hari ko kuma ana so a tafi wani jihadi amma duk wanda yake shekarunsa ba su wuce kaza ba shi ma ya fito to in an nemi wannan sai kowa ya fito ba tare da neman izinin iyaye ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 1834 Imam Muslim hadisi na 1353 wa ma dama waliyul amri lam ya'murka matakar shugaba na musulmi ba shi bane ya umarce ka cewa ka fito jihadi fa ahsin ila ummik kai zaman ka ci gaba da kyautatawa mahaifiyarka warhamha ka ci gaba da tausaya mata wa alam ka sani anna birraha yuwa mahaifiyarka biyayya min al-jihadi al-azim, yana daga cikin jihadi kuma jihadin ma mai girma. Qaddamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da jihadi wajen yuwa uwa biyayya, alal jihadi fi sabilillahi, akan jihadi wajen daukaka addinin Allah, ga jihadi wajen daukaka addinin Allah, ga jihadi wajen kyautata wa uwa da yi mata biyayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da jihadin kyautata wa mahaifiya akan jihadi fi sabilillah. Ka koma cikin majmu'u fatawa bin Bas, mujalladi na 6 shafi na 129. Wa qala Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahu hafizahullah, Sheikh Salih Al-Fawzan رحمه الله كتا الجهاد الذي هو فرض كفاية لا بد من رضا الوالدين. جهاد دبا للبني أكن كون مسلمي إن وسو سوجوجين سكجين سنو كيو وسو إن وسو ما يكن سكتفي كيبا سيكاجيبا تو إرن ونن جهاد لا بد با مكوا فيه إن زكجي ونن جهاد من رضا الوالدين سيدة يدر ما هيفنك بدابيو لأن الذهاب إليه دوم تفيا زوا ونن جهاد سنة سنة لي ورد الوالدين نيمن يردر إياكما واجب واجبيني كاكو غباب ميهنك لند زي غبا تد سنة أكام واجب ونن سنة لي ونن واجبيني تو تند سنها دولوك تيبو دا تفيا جهاد a lokacin da ba shugaba bane ya saka a cikin list, a lokacin da ba makiya bane suka kawo garin ku hari, a lokacin da in baka je ba ma wasu za su je, to wannan lokacin jihadi akan ka sunna ne. Kyautatawa iyaye, neman yardar iyaye shi kuma wajibi ne, to anan sai ka gabatar da wajibi akan sunna. Fala tuqaddamu sunnatu alal wajib, anan wurin ba za a gabatar da sunna ba akan wajibi. Na ba ta gane, yanzu sai mutum ya zauna ya ci gaba da hidimtawa iyayensa, domin wannan hidimtawa iyayen wajibi ne. Ka koma cikin ainihin wato youtube.com, gashi da wani channel ne wanda ina ganin a YouTube aka dauko wannan magana ta shi Sheikh Salih Al-Fawzan, ga link din nan mallam ya bayar kamar yanda ya saba yin reference, ya gaya mana inda ya dauko magana. To wannan magana ta Muhammad Salih Al-Munajjid da muka karanta yanzu, magana ce ta Salih Sheikh Salih Al-Fawzan, kuma ya dauko ta wata lecture ko wata muhadara ko wani karatu da ya gabatar a YouTube. Wa qala Ibn Uthaymeen, Ibn Uthaymeen yake cewa la yahillu laka an tadhhaba ila al-jihad, bai halatta gare ka ka tafi jihadi, wa ahluka muhtajuna ilaik, alhalin iyayenka suna da bukataka, wa mani'uka min as-safar ila al-jihad, kuma alhalin sun hana ka tafiya jihadin, bal hatta wa illam yahtaju ilaika, mallan yace bar ma koda ma ba su da bukatar ka a lokacin da zaka je jihadin. Fa idza lam ya'dhanu laka, idan har ba su baka izini ba, fa innahu la yahillu laka an tadhhaba ila al-jihad, to ka sani baya wajaba, baya halatta kai gare ka ka tafi zuwa jihadi. Li'anna birrul walidain, domin biyayya ga iyaye afdalu min al-jihad fi sabilillah. Sheikh Uthaymeen yace yafi zuwa jihadin daukaka addinin Allah. Kaji wannan magana fa, ka auna ta a maskeli, ka dinga kallon wayannan maganganun kana jinjina nauyin su. Yiwa iyayenka biyayya yafi falala, yafi zuwa jihadi fi sabilillah. Gashi an shirya mota za a tafi musulantar da maguzawa, kuma gashi mahaifanka sun ce basu baka izini ba, sai ka ce wa abokan tafiya Allah ya kiyaye a gida ba a bani dama in tafi ba. Ka zauna ka zama tare da iyayenka, wannan wajibi ne. Zuwa musulantar da maguzawa, tunda ko baka je ba wasu za su je, fardu kifaya ne akan ka. Ina fata an gane, ba fa neman kuɗi ba, zuwa jihadin ɗaukaka addinin Allah. Ina yawan maimaita ma wannan, ina fata an gane. Idan kuma baka yadda ba ka tafi abinda ba ma addini ba, suka ce ba su yadda ba, da ɓacin rai ka tafi, to ba abinda za ka tsinta a wannan tafiyar sai ɓacin rai. Kuma ba waɗanda za ka haɗu da su sai area boys. Laikiyar. A koma majmu'u fatawa wa rasailul Uthaymeen, mujalladi na 25 shafi na 344. Hal yusta'adhanul walidani fil jihad bil lisan? Mallam yace ga wata tambaya.
shin sai an nemi izinin uwa da uba idan mutum zai yi jihadi da harshe? Yanzu zan karantar sai na nemi izinin su? Tunda karantarwa tana cikin aljihadu bil lisan. Idan zan yi wa'azi sai na nemi izinin iyaye? Idan mutum zai yi jihadi ba da makami ba, jihadi na harshe, wa'azi, wayar da kai, karantarwa, shin sai izinin sai iyayensa guda biyu sun bashi izini? Ajaba Sheikh Al-Barrak hafizahullah. Al-Sheikh Al-Barrak rahimahullah ya amsa wannan tambaya, yace la, yace a'a, hadha mukhtassun bi jihadil qital, wancan neman izinin ya keɓanci iya zuwa jihadi na yaƙi da makami. Shine aka ce karkai sai sun bada izini. Thumma qala Sheikh mustankiran, sannan Sheikh Barrak ya sake faɗa yana mai inkari, yana mai nuna kyamar wannan tambayar, yace yujahidu bilisanihi yaruddu alal kuffar yasta'dhinu walidai. Yanzu wanda zai yi jihadi da harshensa wajen mayar da martani ga kafirai makiya addini, har sai ya nemi izinin iyayensa? Ma'ana wannan baya daga cikin gurin da za a ce zaka wazanta, zaka wayar da kai, zaka karantar har sai iyayenka sun baka izini. Ina fata an gane. Shi ma wannan ka koma cikin ga link din can a sheikhbarrak.com article ga number nan, in kana so zaka iya koma can zuwa inda asalin magana take. Isti'zanuhuma fi safari fi talabil ilm, neman izinin iyaye tafiya neman ilimi. Idza kana al-ilmu alladhi yatlubuhu al-ibn, idan ilimin da da zai nema, min al-ilmi al-wajib tahsiluhu, yana daga cikin ilimin da wajibi ne a neme shi. Wa kana la yastati'u an yuhassilahu, kuma ya zama ba zai iya samun wannan ilimin ba, fi baladihi, a garin su, a garin da yake din inda iyayensa suke, babu wannan ilimin, ba zai iya samun sa ba anan, dole yana bukatar, inda yana son wannan ilimin sai ya fita. Falahu an yusafira fi talabihi, tunda neman ilimin na wajibi ne, to wajibi ne falahu kai an yusafira, zai iya yin tafiyarsa fi talabihi wajen neman wannan ilimin. Walau lam ya'zan walidahu, koda iyayensa basu bashi izini ba, walakin yudayyib khatirahuma, sai dai yayi kokarin gyara musu zuciyarsu, kar ya tafi, kar ya dasta, ya tafi da bacin ransu, yayi kokari ya rarrashe su, ya kwantar musu da hankali, ya nuna musu ba jima'a zai ba kuma lokaci, lokaci zai dinga dawowa, in ya dan huta ya sake komawa. Ina fata an gane. Amma tunda ilimin na wajibi ne, wato abin da yake baya halatta ya jahilce shi, kuma a inda yake din ba wanda zai ilmantar da shi wannan ilimin, to a irin wannan yanayin zai iya tafiya neman ilimin, in sun bashi izini haka aka fi so, in ba su bashi izini ba, tunda neman ilimin na wajibi ne, zai iya tafiya neman ilimin, alabashi kuma ya kokarin dadada musu da faranta musu rai. Amma idza kana mustahabban, amma idan neman ilimin na mustahabbi ne, fala budda fihi min idhnil walidain, to babu makawa sai sun bashi izini. Yayi digiri na farko yana so ya tafi na biyu, suka ce bisu yadda ba, zuwa digiri na biyu wajibi ne? Na'am, ba wajibi bane ko haka. Ilimin na addini shi ma akwai wanda ba wajibi bane, in ya san wanda yake wajibi sai kuma yake so ya fadada ya nemi hadda wanda ba wajibi ba, suka ce su bisu yadda ba, to sai ya hakura. Nan wajibi ne kuma sai sun bashi izini, kaga ilimin ma sai aka kasa mashi gida biyu. Idan ilimi ne wanda yake wajibi ana bukatar sa, ilimi ne wanda shi yana bukata, sa al'umma tana bukata, to in sun bashi dama ya tafi, in ba su bashi dama ba zai fita. Musamman a ce babu masu wannan ilimin, dole sai ire-iren su sun fita, su ne suka biyo layin irin wannan ilimin, to sai su fita dan su samu wannan ilimin dan amfanin su da na al'umma. Ina fata an gane. Amma duk ilimin da yake ba wajibi bane, mustahabbi ne, ko baka je ba, wasu sun yi wannan karatun kuma sun gamsar suna wadatar da al'umma, to kai sai ka hakura da zuwa cin da iyayenka ba su yarda ba. Ibn Muflih rahimahullah yake cewa la yusafiru li mustahabbin illa bi idhni, wai kada da yayi tafiya, tafiyar da take ta mustahabbi, sai da izinin iyayensa. Ka koma cikin al'adabu shar'iyya mujalladi na 1 shafi na 435. Wasu ila ulama'ul lajnati da'ima, an tambayi malaman, wato al-lajnati da'ima lil ifta, malaman fatawa na ainihin wato kasar Saudiya, lajnatu da'ima, hal talabul ilmi al-mafruzi mushtaradun fihi idnul walidain am la, an tambayi wannan kunzumin malamai na lajina, aka ce da su neman ilimin da yake na farilla shin sharadi ne sai iyayen mutum sun bashi izini ko kuma ba sharadi bane sai sun bashi izini? Aljawab, malaman lajinatud da'ima suka ce talabul ilmi alladhi yatawaqqafu alayhi sihhatu imanik, wato neman ilimin da imanin ka yana tsaye da wannan ilimin, wa ada'ul fara'id, haka ba za ka iya bayar da farillai ba sai da wannan ilimin, la yatawaqqafu ala idnil walidain, to irin neman wannan ilimin baya tsayuwa akan neman wato akan izinin iyaye. An bayyana ko sai zamana ilimin da za ka koya wanda za ka inganta imaninka, ilimin da za ka karanta ilimi ne wanda za ka san farillai na ainihi da ke kanka, to anan ba lalle sai iyaye sun bada izini ba. Wa ma kana min al-ulumi fardu kifaya, amma duk ilimin mukan da suka zamto ilimin mukane na fardu kifaya, fasta'zin fihi al-walidain, ato wannan ka nemi izinin iyayenka akan wannan. Ina fata an gane. Yawwa, duk ilimin da zaka nema wanda neman wannan ilimin fardu kifaya, zaka je ka karanto ilimin tukin jirgin sama. Akwai wasu matuƙa jirgin sama, ko babu kai za a tuka jirgin sama, sai suka ce ba zaka je ba sai ka hakura. Ina fata an gane. Zaka je kai wani course na koyon aikin jarida, ko ba kai akwai masu labarai za a ci gaba da aikin jarida, to sai ka hakura da wannan ilimin, tunda ba farilla bane akan ka, fardu kifaya ne, in ma ya kai haka wasu sun dauke maka. Mafhum? Ka koma cikin fatawar lajnatid da'ima a ta 12 shafi na 78. Fa idza lam tata'allaq bil ibni hajatun wa kana la darar ala alwalidain fi safarihi li talab alilm fa innahu yanbaghi lahumā an ya'dhana lahu wa la yu'iqahu 'an talabi alladhi huwa min almuhimmati allati yahfazu biha al-insanu dīnahu min ash-shubuhāti wash-shahawāti fa idhā lam tata'allaq bil ibni hājatun idan wato lam tata'allaq bil ibni hājatun idan babu wata bukata da take da alaka da shi wannan dan, babu wata bukata da take da alaka da wannan dan, wa kana la darar ala alwalidain, sannan babu wata cutarwa, babu wata cutuwa da iyayen za su yi fi safarihi a wannan tafiyar da dan su zai yi, li talabil ilmi, dan neman ilimi, fa innahu, to anan yanbaghi lahuma, ya kamaci iyaye an ya'dhana lahu, su ba wa dan su izini, wala yu'iqahu 'an talabi, kada su hana shi neman ilimi, alladhi huwa min almuhimmat, ilimin da yake yana daga cikin muhimman al'amura, allati yahfazu biha al-insanu dinahu, wanda da wannan ilimin mutun zai ba wa addinin sa kariya, min ash-shubuhat, daga shubuhohi wash-shahawat, da abubuwan sha'awa. Ina fata an gane. Inda ya zama to haka, to a irin wannan tafiyar da in ya tafi ba wani matsala, ba wata wani yanayi da iyaye za su shiga, babu wata bukata da suke da ita a wajensa wadda tafiyar zai sa su shiga cikin damuwa, kuma gashi yana son zai tafi, to su ba su yi masa izini, su ba shi dama ya je ne nemi wannan ilimin, domin tafiyar tasa ba za ta cutar da su ba. Waliduhu yamna'uhu min talabil ilm, an tambayi Sheikh Uthaymeen, mutum ne babansa ya hana shi tafiya neman ilimi. Su'ila Sheikh Ibn Uthaymeen an waladi idza sta'adhana walidahu, Sheikh Uthaymeen an masa tambaya game da dan da ya nemi izinin mahaifinsa, fi talabil ilmi, yace zai tafi neman ilimi, aw da'awatu, ko zai tafi da'awa wa'azantarwa, lam ya'dhallahu, amma babansa bai masa izini ba, wa idza sta'adhanahu fi amalin dunyawi, amma in ya nemi izinin baban nasa wajen wasu tafiye-tafiye na duniya, azina lahu, sai baban ya masa izini. Da ya ji an ce za a tafi da'awa sai ce bai yadda ba. An gane ku? Amma da ya ji an ce zai je onace sauro ya didduka sai ce ya bada dama. In dai samu ne na duniya sai baban ya ce ya bashi izini. Amma in dai harka ce ta ilimin addini, kamar wani da yake cewa ɗansa in dai Islamic studies zai shi ba zai kashe ko kwandalarsa ba Islamic studies. Zai je nemi wani ilimin, ya je nemi ilimin, ya samu admission da kira jami'a, ya ce wai Islamic studies, ya ce ko kwandalarsa ba zai kashe ba Islamic studies. Allah ya kiyaye. Ka san akwai wanda wato bokon ta kai wannan matsayin a wajensu, ko to shi wannan matsalar da yake fuskanta ba wai ko ina ake hana shi zuwan ba, in dai al'amarin da ya shafi duniya ne za a ce sai ka dawo, amma al'amarin da ya shafi addini ne baban zai ce bai yadda ba. To sai aka tambayi Sheikh Uthaymeen game da shi wannan uban, fa ajaba sai ya bada amsa yace an sahu hadal aba. Sheikh Uthaymeen yace ina yin nasiha ga wannan uba bi an aqula lahu, ina cewa da shi ittaqillaha, ya kai wannan mahaifi na wannan dani irin wannan yanayi ka ji tsoron Allah. La tamna ibnak min talabil ilmi shar'i, kar ka hana danka neman ilimi na shari'a. Aw min amrin fihi maslahatu lahu shar'an, kar ka hana shi wani al'amari wanda akwai maslaha gare shi a shari'ance. Fa innaka takunu minan nahina 'anil ma'ruf, to in kai zama haka to zaka kasance cikin masu hana alheri. Ka halil munafiqina, kuma zaka fada halin munafikai, su ne ainihin wato yanhauna 'anil ma'rufi, wato yanhauna 'anil ma'ruf ko yawa suna hana ma'ruf, duk abun alheri sai su hana. To kar ka fada cikin wannan sifa ce ta munafikai, alheri sai su hana, in kuma kishiyarsa ne sai su dinga umarni da shi. Wa naqulu lil ibn, shi kuma dan muna ce masa laka an ta'siya walid, wato walidak, laka an ta'siya walidak wa tadhhabu fi talabil ilm. A irin wannan yanayin kana da damar ka saba wa mahaifinka ka tafi neman ilimin ka, wa tazuruhu ahyana, sai ka dinga kawo masa ziyara lokaci lokaci. Allahumma illa an yakuna hunaka daruratun, Allahumma sai dai in akwai wata larura, la budda min baqa'ika indahu, wanda babu makawa dole sai ka zauna tare da shi. To fa huna, to anan ne birrul walidaini muqaddamun, biyayya ga iyayen ita ce a gaba. Amma tun daga irin yanayin sa, in al'amarin duniya ne zaka samu wani abun duniya sai ya baka izini, amma al'amarin da zaka gyara lahira sai ya dakile ka. Sheikh Uthaymeen yace ina yi wa wannan uba wasiya ya ji tsoron Allah, kada ya sukuntu da munafikai, su ne masu hana alheri. Kai kuma dan da kajar Allah ya jarabce ka da wannan uban, saba masa tafi neman ilimin ka. An fahimta ko? Yau in kai haka ba wani abu kai ba, ka saba masa ka tafi neman ilimin ka, amma kar ka tafi kuma ka zaman ka a can, ka dinga kawo masa ziyara lokaci lokaci. Allahumma sai dai akwai dalilin da yasa baya so kai nisa da shi, yana cikin wata larura da bukatar ka sosai, to anan sai a gabatar da biyayyar ka ga iyaye akan tafiya neman ilimin ka. Fa masalan, mallam ya ce misali, law kana abuka maridan, misali a ce mahaifinka mara lafiya ne, bai da lafiya, walaysa indahu ahadun yumarridu, kuma babu wani wanda zai jinyarsa, ba shi da wani wanda zai masa jinya. Fa hadhihi daruratun, wannan larura ce. Abinda yasa shi ma baya so ka tafin ba wai san zuciya bane, yana cikin halin rashin lafiya kuma babu mai jinyarsa sai kai, to anan tabqa, sai ka zauna. Wa dawamul hal min al muhal, dawamar hali yana daga abin da ba zai yiwu ba. Abin da yake nufi, komai yana da lokaci, a wani lokaci Allah zai bashi lafiya sai ka samu kai tafiyar ka, shine wa dawamul hal, ba zai dawama cikin rashin lafiya ba. Domin dawamar wani hali a ce ga wani hali ba a samun canji a wannan halin, min al muhal, yana daga cikin abin da yake mustahili, ba zai yiwu ba. Dan haka in yanzu ana cikin halin larura, to sai ka zauna ka kula da shi bisa wannan larurar. Ko dai Allah ta'ala, in Allah ya sa kwanansa sun kare ya rasu, in ya rasu sai ka tafi neman ilimin ka, ko kuma in Allah ta'ala ya bashi lafiya ya warke, shikenan tunda ya warke sai ka tafi neman ilimin ka. Wala budda an tantahi hadhihi darura, la budda an tantaha hadhihi darura, la budda wannan larura za ta zo karshe. An fahimta ko? Da haka larura ce wanda take tsadan lokaci, ko dai Allah ta'ala ya kawo sauki, ko kuma Allah ta'ala ya karbi ransa, kowanne Allah ta'ala zai iya yi. In an samu wannan ɗaya daga cikinsu, to sai ka samu damar da za ka tafi neman iliminka. Ka koma liqa'ul babil maftuh bi tarqimi shamila, wannan shi ma wani abin nan ne a cikin ash-shamila, wannan babbar tashar ta ainihin wato ilimin makan addini, wato wannan library din shamila. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتي فان قال قائل اذا وني يتي هل يلزم استئذان الاب والام لكل تطوع شن دوله ني للي الى الله دا سي يا نيمو اذنن اوصا دا اوبنسا idan zai yi kowane irin tadawu'i abin da yake ba na farilla ba qiyasan alal jihad in an auna da jihadi fi sabilillah bi ma'ana abinda ake nufi annahu idza arada an yaquma al-layl yanzu idan da yana so zai yi qiyamul layli hal yushtaradu idhnul abwayn shin sharadi ne sai ya nemi izinin iyayensa guda biyu wa idza arada an yusalli ar-rajiba idan misali da yana so yayi sunanin rawati wato nafulfulin da ake yi gabanin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla aw arada an yatluba al-ilma ko yana so ya nemi ilimi hal yasta'dinu al-abawayn shin sai ya nemi izinin iyayensa guda biyu naqul shaq usaymin yace muna cewa la yushtaradu ba sharadi bane wal farqu bambancin shine annal jihada fihi khatarun ala an-nafs abinda yasa shi ma jihadi aka ce lalle sai iyaye sun bada izini saboda shi jihadi akwai hadarin rasa rai wa sawfa tata'allaqu anfusul abawayn kuma ko shakka babu za a samu damfaruwar zuciyar iyaye bi waladihima da ɗansu azzahibi ilal jihadi wanda zai tafi jihadi lalle suna tunanin ko ya dawo ko ba zai dawo ba lalle zuciyarsu za ta zama to tana cikin yanayi na damuwa idan aka ce zai tafi jihadi to shi yasa in shi jihadin ne tunda akwai yuwar rasa rai aka ce ya nemi izinin su wa yahsulu lahumu qalaqun kuma za a samu kunci shine qalaq da damuwa ainihin wato lahuma ga iyaye idan jihadi ne wajen ɗaukaka addini bi khilafi ma idza safara sabanin idan tafiyar zai yi ta ne li talabil ilmi dan neman ilimi fi baladin aminin kuma a cikin wani gari da ake zaune lafiya za ka ga iyaye ba su suka damuwa ba zai tafi neman ilimi inda zai je neman ilimin nan gari ne amintacce ba a wata fitina hanya zuwa garin babu wani tashin hankali da ke kan hanyar to a irin wannan ba sai an bada sun ba shi izini ba aw idza tadawwa fi baladihi bi shay'in min atadawwu ko kuma in ya zamanto zai aikata wani aiki na tadawwu'i a garin su zai yi wani abu na tadawwu'i fa inna zalika la darar ala al-abwayn fihi to a irin wannan za ka ga babu wani cutarwa da iyaye za su samu a cikin yin hakan wa fihi manfa'atun lahu sannan shi a cikin yin dawafin a cikin yin tadawwu'in akwai amfani gare shi zai samu lada to a irin wannan yanayin ba sai sun ba shi izini ba zai yi tadawwu'i zai yi ainihin wato nafila zai yi kaza wannan ba sai sun ba shi izini ba walahada naqul dan haka ne ma muke cewa ma fihi manfa'atun lil insan duk abinda akwai amfani da mutun zai samu wala darara ala al abawayn sannan babu wata cutarwa ga iyayen fihi a cikin yin wannan abun fa innahu la da'ata lil abawayn fi to anan la da'ata lil abawayn babu wata biyayya da za a yi wa iyaye fihi a cikin haka man an aw idhnan wajen su hana shi ko su ba shi izini duk abinda shi da in ya aikata zai amfana su kuma iyayen a cikin aikata wannan abun ba za su cutu ba to anan iyayen ko sun ce yayi ko ba su ba shi izini ba wannan an ba shi dama li'annahu laysa fihi darar domin babu cutarwa a cikin wannan abun wa fihi maslahatun kuma sannan shi akwai maslaha a cikin yin wannan abun ta tare da shi wa ayyu walidin yamna'u waladahu min shay'in fihi maslahatun lahu wa nadane ma zai hana dansa ya aikata wani abu wanda a cikin yin wannan abun akwai maslaha ga dan nasa wa laysa 'alal walidi fihi darar sannan babu wata cutarwa da shi uban zai samu a cikin yin wannan abun to duk uban da ya zamanto ga ɗansa zai yi wani abu wanda yin wannan abun maslaha ce ga ɗan sannan shi kuma wannan abun ba zai cutar da shi ba to hana ɗan yayi wannan fa innahu mukhdi'un fi to wannan uban yayi kuskure anan wa qati'un lirrahim kuma gaskiya mai yanke zumunci ne li'anna alladhi yanbaghi lil ab domin ai abun da ya kamaci uba abun da ya kamaci uba an yushajji'a auladahu shine ya karfafi ƴaƴansa min banina aw banatin ƴaƴansa maza da ƴaƴansa mata ala fi'il kulli khairin akan aikata dukkan wani alheri ina ganin ai shine burin kowane uba dan ka ka ganshi akan turba mai kyau sai ka karfafe shi kai masa fatan alheri akan ta ba zai runguma abu na alkhairi ka ce ka hana shi ba wannan dukkan uba ana sa ran ya zama irin wannan uban wanda duk sanda ya ga ƴaƴansa mazansu da matansu sun kama wata turba ta alheri sun kama wani abu wanda akwai maslaha a cikin yin wannan abun zai karfafe su kuma ya musu fatan alheri cikin wannan abu ka koma cikin asharhul mumti mujalladi na 7 shafi na 10 na 8 kai shafi na 13 wannan mun gama da mas'alar farko tambayar farko isti'izan game da neman izini yanzu a wannan gaba mun ji inda iyaye suke da hurumin sai an nemi izinin su da inda kuma kar su sa ran sai an nemi izinin su in an nemi izinin su an kyauta in ba a nemi izinin su ba ba a saba musu ba su kuma su daga kafa su kuma saurara akan irin waɗannan wurare al masailul muta'alliqa bi da'atil walidain to sai kuma mas'alolin da suke da alaka da kyautata ko biyayya ga iyaye idza amara alwalidan idan iyaye guda biyu suka yi umarni aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su yayi umarni ibnahuma suka umarci dan su biwajibin da aikata wani wajibi aw mustahabbin ko aikata wani mustahabbi aw mubahin ko aikata wani abu wanda aikata shi halal ne fa alaihi an yudi ahuma wajibi ne daye musu da'a sai baban sa ya umarce shi da wani al'amari kuma yin wannan al'amarin sai zama wajibi ne dama ko kuma wannan abun mustahabbi ko wannan abun mai kyau ne to wajibi ne daya aikata wannan wa yaf'ala ma amarahu bi ya aikata abinda iyayen nan nasa suka umarce shi da shi walakin hal tajibu da'atuhuma fi kulli shay'in tambaya shin wajibi ne yi musu da'a cikin komai qala ibn daqiqul eid الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله يتي لا يجب على الولد با واجبي بني اكن دا داعتهما يو ايايانسا بيايا في كل ما يأمران به cikin dukkanin abin da zasu umarce shi da shi wala fi kulli ma yanhayani anhu haka ba wajibi bane akan da bin abinda duk iyayensa suka hana shi bittifaqil ulama ibn daqiqul eid yace wannan ittifaqi ne na malamai ba a komai ne ya waje ba su umarce shi yabu ba ba a komai ne za su hana shi ya hanu ba akwai inda in suka hana shi wajibi ne ya hanu akwai inda in suka hana shi ba wajibi bane ya hanu na fata an gane yawa haka ya kamata a fahimta shi ya fahimta su ma iyaye su fahimta ka koma cikin ihkamul ahkam sharhi ne na ainihin wato a umdatul ahkam da shi ibnu daqiqul eid yayi mujalladi na biyu shafi na 296 فلا تجب طاعة الوالدين في امور ما لا يجي ga wasu al'amura da ba wajibi bane yi wa iyaye biyayya akan waɗannan al'amura da haka iyaye su ma su saurari wannan dan da ya bujire musu anan to bai saba wa Allah ba al'amrul awwal al'amari na farko da ba wajibi bane da yi wa iyayensa biyayya idza amara bi ma'asiya idan suka umarci dan su da saba wa Allah abinda suka umarce shi saban Allah ne to anan ba wajibi bane daye musu biyayya allazi farada ta'atul walidain huwa Allah ta'ala ai wanda ya farlanta ayi wa iyaye biyayya shine Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah madaukakin sarki shi ya farlanta wa yaya su wa iyayen su biyayya to fa idza arada alwalidani idan aka wayi gari iyaye suna so aw ahaduhuma ko daya daga cikin su استغلال هذا الفرصتي كو هذا الفرصي هذا الفرد كيكو استغلال هذا الفرد في معصية الله إذن إياه يقول أبيو كو وائتا كدي كو أباشي كدي إذن سكي نفن ين أمباني دا ونن پرلن تاوادا أكي وطاية بمسبيايا في معصية الله سكي يقول كرين ين أمباني دا ونن پرلن أوجن سابان الله fa innahu la da'ata lahumā to anan babu biyayya ga uwa da uba wa fi zalika ihsanun ilayhima kuma a cikin bujire musu ma kyautata musu ne iyaye su gane wannan idan suka sa dan su ya saba wa Allah sai ya bujire yaki ya kyautata musu ba saba musu ba ihsani yayi musu zai babba da misali yanzu kaman uban mutun yace yaje ya siyo masa sigari taba sai ki zuwa kyautatawar ba bata wa baban sa ya kyautata masa na abba yimta da haka duk sanda iyaye suka umarci da ya aikata saban Allah to in ya bujire yake aikata wato ihsani yayi musu wa tanbihun kuma akwai fadakarwa lirruju'i ila amrillahi ta'ala zuwa mayar da su kansu iyayen zuwa ga umarnin Allah ta'ala sai ya dawo da su kan doka da oda fa in asarra alal ma'asiya idan iyaye suka doge akan lalle sai ya saba wa Allah baqiyal waladu muhsinan lahumu to da ya ci gaba da kyautata musu fi gairil ma'asiya amma abinda ba saban Allah ba duk abinda ba saban Allah ba zai kyautata amma duk abinda yake saban Allah ne yake aikatawa kuma a cikin kin aikatawar kyautatawa ne gare su wa hadha khuluqun islami wannan idan da yana da irin wannan dabi'ar to yana da dabi'a irin ta musulunci rafi'un fil ihsani ilayhima wa hadha khuluqun islami wannan dabi'a ce ta musulunci rafi'un madaukaciya fil ihsani ilayhima wajen kyautatawa iyaye wa musahabatihima da zamantakewa da su bil ma'ruf da alheri ragaman hirafihima an shari'a amma banda inda suka karkace suka zaude suka saki hanya suka bar shari'a qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka idan iyayenka suka tursasa ka ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilm abinda ba ka da ilimi game da shi fala tu'ihuma Allah da kansa ya ce kakka bi su kakkai musu da'a wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma ka ci gaba da zamantakewa da su da alheri a duniya wattabi'i sabila man anaba ilai ka bi ta farkin wanda ya mayar da al'amari zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sannan makomar ku zuwa gare ni take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Allah yace zan kuma ba ku labarin abin da kuka aikata suratul luqman aya ta 15 anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq azza wa jalla babu wata biyayya da wani mahaluki za a yi masa a cikin saban Allah babu wani mahaluki da ya kai girman da za a saba wa Allah dan a kyautata masa babu shi ina fata an gane iyaye su ma su san wannan dan haka ba su kai girman da za su sa dan su ya saba wa Allah ba wannan hadithi ne wanda yake Imam Ahmad ya ruwaito shi hadithi na 38,889 kuma hadithi ne wanda yake sahihun وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعه في معصيه انما الطاعه في المعروف منزل الله صلى الله عليه وسلم ya ce ai babu wata biyayya cikin saban Allah inda ake yin biyayya cikin abin da yake kyakkyawa sananne a shari'a wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 7257 Imam Muslim hadithi na 1840 falau amara al-walidani a karkashin haka da iyayen mutum za su umarci waladahuma ɗansu bitarki wajibin su umarce shi ya bar wani wajibi lam yuti'uhuma fi zalika ba zai musu da'a ba a cikin haka ma iblagihima shar'a Allah ta'ala tare da kuma isar musu da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala bi rifkin da tausasawa walinin da lausasawa wa hikimatin da hikima wa laysa bi fadadatin ba da munan ba da mummunan hali ba wa gilzatin ba da kakkausan lafazi ba wa gadabin ba da fushi ba wa istikbarin ba da girman kai ba ya nuna musu cewa wannan abin da suke kokarin hana shi kuma Allah ya wajabta ya ce ayi zai babba misali fa masalan law amarahu bi tarki faridatin da iyayen mutun za su umarce shi da barin wata farilla aw qala lahu ko suka ce da shi akhiril hajja ka jinkirta zuwa aikin haji ma'astida'atihi tare da cewa yana da istida'a yana da iko yana da ikon da zai je aikin haji sai suka ce su ba su yadda ba kar ya je aikin haji ba yanzu ba fala yu'iuhuma kare musu da'a ya dai gaya musu zai je suka ce su ba da yawun su ba to Allah ya ce ya je anan kawai ya ci gaba da shirye-shiryensa kuma lokaci ya zo ya sallama da su ya ce to dai ayi a yafe ni dai ayi hakuri abinda nayi ba saba muku ne ba ihsani ne muku domin umarnin Allah da bi ina fata an gane yawa an fahimta ko na'am ba na farko ake magana ai shine na farilla amma in ba na farilla bane ai kaga shi ya kowa ya fada kan mutadawi ko duk da cewa an ka karanta magana da muka karanta a baya ko ta dawuin ne ai kaga ba lalle bane sai sun ba da izini amma in ka biyayya ka ta kai matuka yanzu Abu Huraira ya mun ce bayan na farilla bai sake zuwa aikin haji ba sai da mahaifiyarsa ta rasu duk mun karanta athar na magabata akan haka fa yahujja daka li anna alhajja domin aikin haji wajibun alal faul wajibi ne da mutun ya samu dama ba jinkiri an gane ko fa la yuti'uhuma li anna alhajja wajibun alal faul nan take da mutun ya samu iko to yaje aikin haji fa ya hujja sai yaje aikin haji ma ihsanihi lahumma tare da kyautatawarsa gare su wa birrihi bihima da kuma kyautata musu ina fata an gane lokaci yayi to sai mu tashi walau adarakatuhuma shafaqatu alal ibn sai mu tashi na insha Allah abinda muka karanta ya zama dai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am ga mahaifiyar su na'am 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 na'am
idan suka yi suka ji tsane
na'am ba si levi ba kuma tsinuwa in yayi cikin kogi za ta fada ambayinta yawa tambayar da yayi shine idan ubani ya tara yayansa sai musu wasiyar cewa bai yadda ba su yi su kyautata wa mahaifiyarsu shi sun rabu da mahaifiyar kila tun da dadewa tun suna yara sun taso a hannunsa suka girma ita kuma tana can wani gari ko wani kauye sai ce bai yadda ba in kuma suka je ba wato wajen mahaifiyarsu zai tsine musu albarka ko yawa
ya san da dele su matarin ya tarni ma suka kaita suka kai
don ba san kuma na'am eh
sai aure ne da kashin
san na'am
ya kai
nan na'am to ita ta san a can ta gano
ya'yan
haka haka ah kai karshen ya tashi cewa zai Allah ya tsine kuma ba zai tsine ba ai matsalar tsinuwa ba ta saba ce ba haka ake cewa ba in mutun ya tashi cewa zai Allah ya tsine ba wai shine zai tsine ba Allah ne zai tsine to kuma Allah ba ko ina yake tsinewa ba shi yasa tsinuwarsa cikin kogi za ta fada wajibi ne su nemo inda mahaifiyarsa take wajibi ne su je su dinga duba ta su sadar da zumunci su kyautata mata gurgudo yanda za su iya wajibi ne ba hurumin sa bane haƙƙin kyautatawa mahaifiyarsu haƙƙi ne daga direct allocation ne ta samu daga Allah ba daga gare shi bane ballanta na yarife allocation din kyautata mata da yi mata biyayya direct ne daga Allah madaukakin sarki dan haka ba shi da ruwa da wannan dan haka in zai shekara 1000 yana cewa Allah ya tsine Allah ba zai tsine ba domin Allah madaukakin sarki shi inda zai tsine da in suka ki zuwa kuma nan yana daga cikin gurin da lada atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq za mu karanta wata gaba can gaba wani za ka gaba ma nauyin wanda aka ce kar aje wajen nasa bai ma kai uwa ba za mu zai ba mu misali kamar mutum misali uba ya fada da aboka da yan uwansa wani lokaci sai ga akwai matsala ta family ta cikin gida sai uba ya ce ya yanke zumunci tsakaninsa da dan uwansa da aka bai da yayansa ci gaba da hulɗa ko da yayansa da yayan wancan to zamu zo kan wannan gaban ma wannan ma baya halatta kuma ba za a mai biyayya akan haka ba sau da yawa akan samu irin wannan matsalar idan uba ya rabu da idan mutun ya rabu da mace kowanne ana samu wani lokaci ita in ita ta samu dama yayan suke hannunta sai ta hana su girmama uban ta hana su taimaki uban ta hana su je wajen uban ta hana su duk wani abu ta bata uban dan haka ta raba ana samu wani lokaci kuma uba ne sai ya shiga tsakiya ya ce tunda ya rabu da uwarsu abinda ya sa ya rabu da ita wannan shi tsakaninsa da ita me ruwan yayansu a ciki babu da haka yanda yake da haƙƙin su bi shi su kyautata masa to haka take da haƙƙin su bi ta su kyautata mata bal ma mun karanta anan haƙƙinta ya fi girma da haka dole ne sun ma daga can ƙauyen ba wani auren suke ba su nemo wani gidaniya bai su dauko ta dan yayi musu saukin kodin shi suna kaiwa da komowa an fahimta ko wannan umarnin da ya bayar umarni ne wanda yake ba shi da lasisi a shari'a kawai son zuciya ce zunzurutu an fahimta da haka ba za su bi shi ba in suka bi shi to su sani sun saba wa Allah madaukakin sarki a cikin biyayyar da suka yi masa domin Allah madaukakin sarki ya ba da haƙƙin ta cewa su kyautata mata kamar yadda muke ta karanta da haka ko da shi ya hana su su ci gaba da zuwa ina fata an gane wa alaikumus salam na'am na'am
to shine yawanci za ka ga wato amatullah ba za ka ce yawa ba za ka ce ga shi yazo anasiwa ma tunda abdullahi namiji ne yawanci sai ga amatullah amatullah shine kaman abdullahi in ka ce abdullahi namiji kenan amatullah ita kuma mace kenan to za a iya tsago wani hukuncin a ce to tunda namijin shine abdullahi shi Allah ya fi so a cikin suna to sai kuma ka ce amatullah in mace ce eh an fahimta ko na'am
aiki suke baka ne
na'am
wannan tambayar dole ta liga hadin barkiya
ce to na gane to abinda za mu yi yanzu yawa yawa afwan yanzu tambayar da yayi game da suna ne bai yi da alaka da karatun mu al tambaya yayi game da suna Abdullah an ce sunan da Allah ya fi so shine Abdullah to idan mace ce fa shine nace sai ya ce mata Amatullah tunda Amatullah daidai ma'anar Abdullah shine ma'anar Amatullah in mace ce da aka tambayar da yake na takeice saboda haka yi kokari ina ganin a dinga rubuta dan tambayar ta zama to muna karanta ta kai tsaye na'am Naam Naam wace irin tafiya kamar jihadi yawa sai ya zama uba ya yadda oh uban ne bai yadda ba ita uwa ta yadda to ai da sauran aiki sai ya buta ofishin uwar kuma ta lallashi uban ka fahimta ko yawa eh abinda zai faru kenan insha Allah eh an gane ko to insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuba har sai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika